إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله إمام الخير وقائد الخير ونبي الرحمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسة دعاء أولنا يمشي na 27 ga watan Zulhijja hijirar Annabi sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina ta 447 wanda sai daidai da ranar 13 ga watan 6 shekara ta 2026 ta miladiya yau zamu darasi na farko a cikin karatun mu na tafsirin Al-Qur'ani da muke a wannan masallaci na Al-Furqan a wannan gari namu na Kano Allah ya kara mu wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi tafsiri na farko a suratu Maryam a yau zamu fara ta bi idnillahi ta'ala ina roƙon Allah madaukakin sarki ya saukar mana da rahama wanda yake saukarwa albarkacin alqur'ani musamman zamu karanta wannan sura wanda ta kunshi annabci ta kunshi ambaton rahama da yawan gaske kafin a ja tilawar aya kamar yadda muka saba shimfiɗa akan ita wannan sura ce wadda babu wani abu da ya zo na ambaton sunanta daga annabi sallallahu alaihi wasallam abu mafi inganci da ya zo na sunanta shine abin da ya zo a hadisin Ummu Salama a cikin musnad al-Imam Ahmad wanda malaman hadisi suka ce hadisi ne hasan saboda Muhammad ibn Ishaq shi ya ruwaito shi kuma ya ce haddathana a cikin hadisin na Ummu Salama wadda take hikayar kawo sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da suka yi hijira zuwa Habasha da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda mutanen Makka suka tura tawaga don a dawo da su suka je suka zuga sarkin Habasha a kan cewar sun zo da wani addini sabo shi kuma ba addinin iyayensu da kakanninsu ba haka kuma ba addinin da shi yake yi ba saboda haka ya kira su karkashin jagorancin dan babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ja'far ibn Abi Talib Ja'far at-Tayyar wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace da shi asbahaka khalqi wa khuluqi kana kama da halittata da kuma dabi'ata to da aka kawo su gaban sarkin Habasha suka faɗa masa abinda da suke a ciki na jahiliya da kuma abinda Allah madaukakin sarki ya zo musu da shi a harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce kana da wani abu daga abinda shi ya zo muku da shi wanda kuke karantawa sai ce na'am yace kawo mun shi Ummu Salama tace faqara sadran min kafa ya ayn sa sai karanta farkon kafa ya ayn sa to wannan yasa Imam al-Bukhari sai ya kira ta suratu kafa ya ayn sa bai kira ta suratu Maryam ba a cikin tafsirin sa ba inda yazo ambatanta da suratu Maryam illa a riwaya da aka ruwaito daga Abdullahi ibn daga Mujahid in ban yi wahani ba Ibn Abbas shi ma abinda aka ruwaito daga gare shi kamar yadda Ibn Hajar ya ambata a cikin tafsirin wannan sura wanda abin da shi ma ibnu abbas ya kira ta da shi kenan amma ɗaya daga cikin almajiran sa in ban yi wahani ba mujahid ibnu jabr ya kira ta suratu maryam to haka zalika qurra'u suna kiranta suratu maryam suna kiranta suratu maryam haka al-imam suyuti ya kira ta a cikin al-itqan suratu maryam bai kuma ce tana daga cikin surorin da take da sura da suna guda biyu ba to daga cikin malaman sunna ma akwai wanda suka kira ta haka kamar yanda imam tirmidhi sun san imam tirmidhi a cikin littafin sa jami'u tirmidhi shi ma yana da kitabu tafsir yana da littafi yana da wato babuka na tafsirin alqur'ani sura sura da yazo kan sura kan wannan sura ta yi kira ta suratu maryam saboda haka zamu ga dai cewar tsakanin malaman hadisi da alqurra tana da suna guda biyu a suratu kaha ya ayin sa'ad da suratu maryam yawancin masahib su san gabaki daya sun tafi akan kiranta da suratu maryam da waya ga mushaf ya kira ta da suratu kaha ya ayin sa'ad amma haka imam al-bukhari ya kira ta wannan sura sura ce makkiya ayoyin ta 99 a mushafin makka da madina mushaful haramain mushafin sham da kufa da basra kuma ayoyin ta 98 sun yi sabani wajen karanta ɗaya daga cikin ayoyin a makkiya ce kamar yadda muka ambata babban shaida akan cewa makkiya ce shine an karantar da ita a gaban Najashi a lokacin da musulmi suka je Habasha kuma hijiran musulmi zuwa Habasha a Makka ne saboda haka kun ga kenan a lokacin da su Ja'far suka yi hijira zuwa Habasha a wanda hijirarsa ta farko a shekara ta 5 ce bayan hijira ka ga ya nuna kan cewa a wannan shekarar tuni an saukar da wannan sura tuni an saukar da wannan sura tun daga shi har ya karanta mata wato farkonta da wannan hadisi wanda Imam Ahmad ya ruwaito shi waɗansu daga cikin malamai sun ambaci waɗansu ayoyi a matsayin kan cewa surori a ayoyi ne da aka saukar a Madina kamar wa ma natanazzalu illa bi amri rabbika lahu ma baina aydina wa ma khalfana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma mala'ika Jibril me yasa baka zuwa mana ko da yaushe saboda shaukin haduwa da Jibril sai ya ga sai Allah ya saukar da wannan aya wa ma natanazzalu illa bi amri rabbi mu ba ma saukowa sai da umarnin ubangijinka ka an ce wannan a Madina aka saukar amma babu dalili da zai ayyana cewa a Madina ne domin wannan zai iya yiwuwa a Makka ne shi kuma sahabi da ya ruwaito wannan hadisin yana riwaya daga mursali ne abinda bai halarta ba amma ya ji daga wajen wani sahabi dan uwansa surar ta kunshi bayanin rahmar Allah ga waliyansa shi yasa a surar ta kunshi ambaton sunan Allah ar-Rahman sau 16 ba wata sura ta alqur'ani da take da sunan ar-Rahman da ta kai yawan abin da yake cikin surar Maryam ta ambaci kuma rahma kanta kalmar rahma kamar yadda ta fara da dhikru rahmati rabbika ta ambaci rahma har sau hudu saboda haka kun ga sura ce da ta kunshi ambaton rahma wanda a cikin ambaton sunan Allah ar-Rahman akwai raddi ga mushrikai da suke inkarin ambaton Allah da sura ar-Rahman wa idha qila lahum usjudu lir-Rahman qalu wa man ar-Rahman in aka ce musu ku yi sujada ga ubangiji ar-Rahman sai su ce menene ar-Rahman to Allah ya musu ake musu raddi a cikin wannan sura da ambaton Allah ar-Rahman aka ambaci kan cewa hatta waɗanda suke gabani sun kira shi da wannan sunan qalat inni a'udhu bir-Rahman minka in kunta taqiya inni a'udhu bir-Rahman minka in kunta taqiya idza tutla 'alayhim ayatu ar-Rahman qarru sujadan wa bikiya wa qalu ittakhadha ar-Rahman walada wa ma yanbaghi lir-Rahman an yattakhidha haka dai ake ta ambatan ar-Rahman dan haka daga wannan za mu gane wani sirri na wannan sura cewa ta kunshi ambaton rahama dan haka lizimtarta da karatu da sanin ma'anoninta yana daga cikin abin da za a yi tawassuli da shi don saukar rahama don saukar rahama qurra'u fi alura muna cikin halin bukatar saukar rahama ta'addanci yayi mana yawa cin amana yayi mana yawa tsanani yayi mana yawa kunci yayi mana yawa mu nemi saukar rahamar Allah mu tawassuli da yawan karanta wannan sura da niyyar Allah madaukakin sarki ya saukar mana da rahama saboda irin abin da Allah madaukakin sarki ya ambata na sifarsa ta rahama da kuma na ambaton sunansa ar-rahman Allah ka ba mu rahama sauran mawdu'ai na wannan sura duk zai zo a ciki wanda bayanin ambaton rahamar Allah da ya yi ma bayinsa magabata yana nuni da cewa kamar yanda Allah madaukakin sarki ya musu rahama to haka Allah zai taimaki Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin shi ma bawan Allah ne bal shugaban bayin Allah sannan kuma da bayanin wannan alqur'ani da nuna cewar Allah madaukakin sarki yayi hikima da ya sanya alqur'ani da harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya sanya alqur'ani da harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a karshen surar fa innama yassarnahu bi lisanika litubashshira bihi almuttaqina wa tunzira bihi qauman ludda fa innama yassarnahu bi lisanika Allah yace mun saukake shi da harshenka cewa alqur'ani wato ya wannan sura ta kunshi bayanin wannan baiwa da wannan matsayi na alqur'ani cewa Allah ya saukake shi da harshen larabci ya saukake shi da harshen larabci shi yasa haddace shi yake sauki hatta ga wanda ma bai iya larabcin ba saboda sassaukani sai ga wanda yake yaro dan kankani dan shekara 3 ya soma iya nuduki da shi dan shekara 9 ya haddace shi to Allah ya saukake shi wannan yana ɗaya daga cikin bayanin mu'jizan alqur'ani wanda surar ta kunsa saboda haka yanzu sai mu fara arama a jamana
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim kaf ha ya ayn sad ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا
نعم الله تعالى يأتي كاف ها يا عين صاد وأننا سنة بكين الحروف المقطعة وأننا من شاهد وادسو wanda matsayi malamai sun kasu kashi biyu wajen ma'anar waɗannan harufa. Bangare ɗaya suka ce wannan kalmomi ne, harufa ne da Allah ne kaɗai ya san ma'anarsu, sirri ne daga cikin sirrin Allah wanda Allah ya sanya a cikin littafinsa, ba wanda ya san ma'anarsu sai Allah, amma Allah ya yi wahayi da su kuma suna daga cikin harufan Alƙur'ani, suna daga cikin harufan Alƙur'ani waɗanda suna da tsarki, tsarkin dukkan harfi na Alƙur'ani. Bangare na biyu kuma suka ce a'a, za mu ijtihadi wajen gano ma'anarsu, tare da cewa kowa ya yarda ya amince cewa ba a samu fassararsu ba daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai fassara abun nufi da su ba, ba kuma a tambaye shi ba, sai dai ya yi amfani da su, kamar yadda muka gani a cikin karatunmu na tafsirin Suratul Ghafir, na kan cewar Annabi sallallahu alaihi wasallam wajen yaƙi ya sanya masahabbai alama, cewa alamarsu da za su gane junansu yayin da aka shiga cikin gumurzun yaƙi shi ne su ce hamim la yunsarun, su ce hamim la yunsarun, wato hamim Allah ba zai ba su nasara ba. Kuma muka samu magabata irin cewa Abdullahi suna an fadon wannan a cikin addu'o'insu da suka ce sun rinka yi lokacin yaƙoƙi da suka rinka yi, suna faɗa shi yasa kuma muka rinka yi kan Allah ya ba mu nasara. To waɗanda suka ce kuma akwai wanda kuma kamar mun yanda muka ce, tare da cewa ba a samu wani tafsiri daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba na wannan, amma an samu daga magabata daga cikinsu kuma sahabbai kamar Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu da tabi'ai kamar irin su Ar-Rabi' ibn Anas da kamar su Sa'id ibn Jubair, kamar su Ad-Dhahhak ibn Muzahim, waɗanda suka yi ƙoƙarin su fassara, suka ce wannan ka waɗannan su wato ramzi ne, alama ne na sunayen Allah, kaf ya haɗa dukkan wani sunan Allah da ya fara da kaulatan kamar Al-Kabir, Al-Karim, Al-Kafi, to wannan ishara ne gare su. Ha kuma sunan Allah Al-Hadi, ya kuma suka ce sunan Allah Al-Ali tunda ya tana ciki, shi ku Ar-Rabi' ibn Anas ya ce sunan Allah ya man yujiru wa la yujaru alayhi, ishara ne ga wannan. Sad kuma As-Sadiq, a ayin kuma sunan Allah Al-Alim da Al-Aziz da Al-Adl, duk wannan ishara ne gare su. Sad kuma As-Sadiq, waɗansu kuma suka ce a'a, gabaki ɗaya ka faya ayin Sad ɗin sunan Allah ne. Har aka ruwaito daga Sayyidina Ali ibn Abi Talib cewa yana cewa ya ka fa ayin Sad ighfirli, amma wannan riwaya zuwa Sayyidina Ali ba ta inganta ba, domin a cikin isnadin akwai rawi wanda yake matruk. To rawi wanda yake matruk hadisinsa munkar ne, hadisinsa kuskure ya fi rinjaye akan daidai ɗinsa, na haka ba a aiki da shi. To amma wannan ga waɗanda suka ce suna ne daga cikin sunayen Allah sai zamanto ya dace, amma ba a tabbatar ma da Allah suna sai abin da ya tabbata daga Allah da manzonsa sallallahu alaihi wasallam. To sai dai kasancewarsa a cikin Alkur'ani la yab'ud, ba za a yi inkari ga wanda ya yi addu'a da wannan yana kiran sunan Allah, kamar yadda za a gani a waɗansu addu'o'i na bayan Allah sun ce ka faya ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin. To kaga sun ambaci wannan suna na kafaya insa, tunda a cikin Alkur'ani yake, ba kamar irin waɗanda suke faɗan abin da ba shi da asali da sunaye wanda ba su da asali, su Rauƙaya Ilu, su Zazzaga ya Ilu, su Ani ne da wannan surƙulla ne bai halarta mutum ya wannan ba zai iya faɗawa cikin shirka, zai iya shiga cikin ilhadi da sunayen Allah, don wanda ya kira Allah da suna wanda baya cikin Alkur'ani da hadisi ya shiga cikin garin, ya shiga cikin masu ilhadi a cikin sunansa. Allah ya ce ud'u ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه كبروا أن تكي إلحادي أكشن سونا ينسى ومن سكما تكي سونا القرآن كافايا أنصاد سونا القرآن وعلى أي حال يوانشي مونا تفيا أكام فسر فركون شو أولنا سري نيدا جتكين سر كسر شان الله دا الله يسا أكشن لتافن فا كما الله أعلم بمراده بذلك Allah shine mafi sani da abin da yake nufi da wannan kuma shi kansa wannan sanin cewa alqur'ani akwai abin da Allah ya bar ma kansa sani wannan yana daga cikin abin da yake nuna daukaka alqur'ani ka san kan cewa ya kunshi abin da yake yafi ilimin ka to kuma harufan haka ake karanta su kamar yadda muka ji an ramma ya karanta su wato da sunayen harufan kamar yadda kake koya ma yaro alif ba ta ai kaga ba zaka ce a ba ta ba zaka rubuta kowane harafi da sunansa so zaka ba za a ce ka ha ya a sa a sai dai ake ka don sunan harafin kenan ha ya ayn sad wajen ayn din kuma suka biyu wajen kira'ar haf akwai al-ikhfa akwai al-ibhar akwai wanda suke cewa ai ikhfa ba za a yi izharun nun din ba so kuma wanda suke izhar ain a faɗe ta sannan a ce sadin to sauran qurra'u suna da fuskoki daban-daban na karantawa wajen imala da rashin imala akwai wanda suke yin imala akan ha da ya din su faɗi ka e yi ain sad akwai kuma wanda suke yin fataha a haɗin kaf ha ye ayn sad akwai wanda suke akasawa kaf he ya ayn sad dukkan su fuskoki ne na qira'a qurra wanda suka karanta shi Abu Amr al-Dani a cikin al-Tafsir yayi isharata kuma daliban mu da suke yan qira'at duk sun san fuskokin sannan wajen harafin ƙarshe da shi Asim da Ibn Kathir da Asim da Nafi da Ibn Kathir sun tsaya akan wannan harfi ba su yi idgami ba kace kaf ha ya ain sad sai su tsaya sannan sai su ce dhikru rahmati rabbika sauran qurra'u din kuwa sai suka yi idgamin dal dal din sad a cikin zal ka fa ayin sad dhikru rabbika dhikru rahmati rabbika suka yi idgamin dal a cikin zal dal din sad sai suka shigar da ita a cikin zal sai ce sad dhikru rahmati rabbika to ذكر رحمة ربك أنبت رحمة أبنجدك عبده زكريا قباونسا زكريا أي ونن ونن القرآن ونن أبن دعك سو كم مكة ونن أبن دعك سو كم مكة يا رسول الله أنبتوني من رحمة أبنجدك قباونسا زكريا كيني معنى رونا كوكما أبسا إراء أروان دسك شجر كاف هايا أي صاد ذكر رحمة ربك wato kaf haya ayin sad yana daga cikin ambaton rahmar ubangijinka ga bawansa zakariya ai wato wannan abinda za a karanta maka ya rasulullah ina tar da kai ne da sanar da kai rahmar da ubangijinka yayi ma annabi zakariya wato Allah ya ce rahma da ubangijinka yayi ma bawansa zakariya kun ga a cikin nan akwai ambato akwai girmama sha'anin rahmar Allah ga waliyansa da yanda Allah madaukakin sarki yake yi musu abin da yafi karfin tunanin dan adam to wannan ambaton shi za a gaya maka ita kuma wannan rahmar ba a ce zikru rahmati zikru rahmatillahi ابدا هو ذكر رحمه الله رحمه الله زكريا انبتون رحمه الله زكريا با sai da aka ce ambaton rahamar ubangijinka dan a nuna me yin rahamar ba wani bane illa ubangijinka saboda haka kamar yanda yayi ma zakariya to ubangijinka ne fa saboda haka zai yi ma zakariya kai ya ki maka bayan kuma ubangijinka ne saboda haka akwai tambihi akwai girmama sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka faɗi rahamar sai aka ce ta ubangijinka ta ubangijinka ce wato kamar a ce maka ne wani wato an yi masa wata irin kyauta a ce daga gidanku ne daga gidanku a kai wannan to yaya za ka ji ba dole kai sakama ba ka ji kan cewa ku ne kuka yi to saboda haka a cikin wannan akwai bayyana matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wannan rahama fa daga ubangijinka ne kuma rahamar ga bawansa Zakariya to a cikin wannan akwai girmama shi Annabi Zakariya da aka ambace shi da bautar Allah a makamin da Allah ya yi masa wannan rahama sannan aka ambace aka fito shi aka fitar da sunansa Zakariya Zakariya haka Asim ya karanta da Hamza haka suka karanta Zakariya bil qasr amma sauran jumhurin qurra sun karanta shi bil maddi Zakariya abda hu zakariya da alhamza a karshe kamar wajen wakafalaha zakariya kaga wakafalaha abubakar an asim sai ya karanta ta wakafalaha zakariya sauran qurra kuma wakafalaha zakariya to wajen zakariya akwai fuskoki kamar yadda ibnu hajar ya faɗa wajen nuduki da shi fuskoki guda hudu ko ma biyar kace zakariya Zakariya da Hamza amma babu tanwini ba Zakariya ba Zakariya ko kuma bil qasr shine kace Zakariya babu alhamza ko kuma ka cire alif din kace zakari wato zakariyu ko kuma zakariyu babu shadda akan ya din ko kuma fuska ta biyar wanda shi ma Ibn Hajar ya kai tota shine da shafe ya din wato zakari shine kamar yadda zaka ga Hausa muka faɗa zakari dukkanin su fuskoki ne na nutsuki to amma wanda qurra'u suka yi qira'a da shi al-qurra'u sab'a sune al-qurra'u al-ashara sune bil maddi wal qasr zakariya'u da zakariya to shi zakariya yana daga cikin annabawan bani Isra'il sune kamar yadda ibnu isa ya faɗa sune annabawan ƙarshe na bani isra'il kafin annabi isa da shi da ɗansa yahya kuma suna daga cikin zurriyar annabi sulaiman ibnu dawud shi zakariya matarsa insha da ƴar uwar mahaifiyar maryam ce binti imran mahaifiyar annabi isa hanna shi ne muke ce mahanne ko? Ina za su kan ce mahanne uwar nana Maryam so da matar zakariya yan uwan juna ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo a hadisin isra'i cewa a sama ta biyu ya ga annabi yahya da annabi isa ya ce wa huma ibna hala wato ƴaƴan dangin uwa ne ai annabi isa dan ƴar uwar wato mahaifiyarsa ƴar uwar mahaifiyar annabi yahya ce saboda haka da shi da annabi yahya ƴaƴan mata ne sune ibna khala shine aka ruwaito imam malik yana cewa an gaya masa an ruwaito masa cewa ita matar annabi zakariya tana ce ma mahaifiyar Maryam Hanna tana ce mata ina jin abin da ke cikina yana gaisuwar yana sunkuyawa ta gaisuwa idan na haɗu da ke shine Imam Malik yake cewa ina ganin saboda abinda Allah madaukakin sarki zai bashi na annabci ya sanya annabi a hayashi kansa ya dishi shine yake yin wannan wannan ibnu qasim ya ruwaito wannan kisa ta shahara daga imamu malik to shi zakariya annabi ne daga cikin annabawan bani isra'il kuma shine wanda yake kula da masallacin baitul maqdis kuma lokacin da aka haifi maryam tunda mahaifinta shine limamin su saboda haka kowanne daga cikin almajirai suna kokari su ga wane ne zai dauki nauyin kula da ita waye zai zamanto kafilinta shine aka ce su yi ƙuri'a kamar yadda yazo a cikin surata ali imran wama kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yaqtulu maryama wama kunta ladaihim idh yahtasimun suna ta sabani a tsakanin su aka ce kowa ya jefa alƙalaminsa da yake rubutun at-taura da shi cikin ruwa wanda alƙalaminsa bai kwanta ba ya miƙe a bai nitse ba ya miƙe a cikin ruwa to shine zai kula da maryam sai na annabi zakariya ya kula da maryam kullama da khala alaiha zakariya al-mihrab wajada inda harithan qala ya maryam anna laki hala to shi zakariya karshen sa bani isra'il sun yi azama kashe shi kamar yadda suka saba kashe annabawa suka fatattake shi suka bi shi ya gudu Allah ya nuna masa mu'jiza ya jo wata bishiya sai ta tsage sai ya shiga cikin bishiyar sai ta haɗe da shi sai shaitan ya yi fauri ya kama bakin rigarsa sai bakin rigar sai ya saura a waje saboda haka da bani isra'il suka zo sai ya nuna musu kyakkyawa shi ne yana cikin nan ba ga rigarsa ba kun ga kiyayyarsa ga annabawa sai suka ɗauki zarto suka yanka bishiyar suka raba shi biyu haka suka kashe shi suka ɗauki zarto suka raba shi biyu bani isra'il kenan ba ruma ba wanda ba su yarda da shi wai bani isra'il wanda fa suka ce su mabiya annabi musa ne kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kazzabu wa fariqan yaqtulun waɗansu su kashe su waɗansu sun riga suka ƙaryata su waɗansu kuma suna karkashe su to shi ma annabi haya haka aka yi sarkin su yana so ya auri wata mata sai annabi haya ya ce bai halatta ka aure ta ba dan yar matar kace kuma a cikin shari'ar su rabiba yar matan mutum baya aurenta agola eh suka ce agolan su ce ba zai aure ta ba saboda haka sai tace ita tana son wannan ne zai hana ka aure ni tace ina son kansa tace kansa take so yasa aka sare kansa annabin Allah bai kuma ba san shi annabin Allah bane tunda yana tara su yi musu wa'azi kamar yadda yazo a hadisin Nawas ibn Sam'an cewa Allah ya umarce shi da kalmomi guda biyar ya aiki da su kuma ya kira bani Isra'il ki aiki da su saboda tsoro bai yi ba annabi Isa ya same shi ya gaya masa ya ce to Allah ya aiko ka da kalmomin nan ko ka faɗa ka isar ko kuma ni na isar ya zamanto Allah ya kama ka sai ya je tara bani Isra'il ya gaya musu kaga sun san shi a matsayin annabin Allah amma haka suka yi suka kashe shi babu wanda ya taso ya ce zai kare shi shiyasa kuma haka suka yi haka suka ci gaba da wannan kokari nasu su kashe annabi sallallahu alaihi wasallam shiyasa Allah ya ce wa fariqan yaqtulun waɗansu kuma suna karkashe su tunda ba su daina ba tunda sun yi ta kokarin su kashe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to annabi zakariya kenan wannan shine annabi zakariya wanda ambaton sa ya zo su a wajen ambaton sa bai zo ba a cikin littafin at-taura amma a cikin linjila linjilan luka ambaton sa yazo amma su suna daukan su a matsayin wato kahin ne malamin dake bauta a cikin baitul maqdis to mu ka aujan mu annabi zakariya annabi ne a cikin suratul an'am wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas kullum min as-salihin kaga duk waɗannan bayan Allah ya ambace su yace ulaiikal ladina atinahumul kitaba wal hukma wan nubuwa kaga Allah ya nasi cewa waɗannan sune wanda muka ba su littafi da hukunci da annabci saboda haka annabi zakariya yana cikin wanda Allah ya ba su annabci annabi ne to Allah yake wannan ambato ne na rahamar ubangijinka ga bawansa zakariya idna da rabbahu nida'an khafiya wannan rahamar taka ita ce yayin da ya kira ubangijinsa nida'an khafiya kira wanda yake a boye wato ya kira shi kira wanda yake a boye ya sirra ya asirka bai fito ya bayyana ba domin kira wanda yake a boye wannan shine yafi kusa da ikhlasi yafi kusa da ikhlasi ba wanda ya san kai kira yafi kusa da ikhlasi saboda ka boye abin alaka tsakaninka da Allah domin wani zai ce bari yayi addu'a a bayyana mutane su ji dan idan amsa ta zo an yi ijaba ake hauka kaga wannan bayin Allah ma masu kumfaye kumfe in suna fada Allah ya amsa to kar ijaba ta zo wani ujubu ya shige shi cewa shi yayi addu'a mutane sun ji kuma Allah ya karba saboda haka ya ji dadi a ga martabarsa da darajarsa a wajen mutane kun ga aka bayin Allah cike masu isa matuƙa wajen boye tsakaninsu da Allah mu kwanan gaggawa muke mu bayyana kan cewa mu wani abu ne ba mu da komai a wajen Allah amma kokari muke mu dan kama wani abu da zai nuna wai mu muna da wani abu a wajen Allah waɗanda duk suke wannan kokarin su ne ainihin wanda ba su san Allah ba ba su yi mu'amala da Allah ba amma wanda suke mu'amala da Allah suka bi tafarkin annabawa to ga inda tafarkin annabawa yake to kuma shi yasa ake so a cikin addu'a din a yi ta a asirce ba a bayyana addu'a sai inda ake umarni da a bayyana ta kamar inda ake a cikin wato a unuti inda ake neman mamu ya ce amin ko a cikin addu'ar roƙon ruwa inda nan ma ake neman mamu su ce amin amma in banda haka hatta addu'o'in sallah ko da ana so mutane su koya makruhi ne a bayyana a yi su a ɓoye kaga ai a addu'ar buɗe sallah da annabi sallallahu alaihi wasallam yake اللهم بعيد بيني وبين بعيد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب أتلتيتي هر أبو هريرة يتي يا رسول الله إسكاتك قبل القراءة ما تقول شرن دكتي كافن قراءة بكتي فتا في جامعة كذا أي أنت أليميني في أفتا دا في يرنكي أما أتلتيتي تسيدي كما تسلل الدري kamar ta sallar dare an ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam an ruwaito an ji addu'ar da yake saboda haka kaga wannan ya nuna ya bayyana to shi yasa ne aka samu riwaya biyu idan ana kaunar mutane su koya su sani to babu laifi jefi jefi a bayyana dan mutane su sani kamar yadda hadisin sayyidina ali na addu'ar sallar dare annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana har sayyidina ali ya kiyaye وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين قل ان صلاتي ونسكي ومحياي حذوا تركن الدوار wannan addu'ar mai tsawo wanda imam muslim ya kawo ta to kaga wannan addu'ar ya nuna kan cewar annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yanda har aka kiyaye haka zalika na hadisin aisha allahumma anta qayyumu samawati wal ardi wa man fihin wa lakal hamd ita ma haga addu'a ce da yayi har aisha ta kiyaye to kaga wannan ya nuna ya bayyana dan aji dan a koya haka dalika addu'ar da yake yi a ƙarshen rayuwarsa a ruku'u da sujada subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ighfirli wanda Aisha ta kiyaye radiyallahu anha saboda haka idan babu laifi in a makamin koyarwa ne a yi dan mutane su sani su kiyaye dan mutane su sani su kiyaye in ku an samu halin da za a koyar da su ba tare da a cikin sallar ba to wannan aula sai a koyar da su a wajen karatu shikenan in ya so a koma ga asali na addu'a shine a koye ka amma a yi a rinka addu'a wato hikimar sirranta addu'a shine na farko dai ikhlasi sirri ne tsakaninka da Allah na biyu in kana tare da mutane musamman a cikin masallaci ka wannan yi a asirce shine zai hana ta kawo rikitarwa ga waɗanda suke kusa da kai kana addu'a kana ya ubangiji ya rabbi ya rabbi wanda yake kusa da kai nasu zai ko kai zai saurara mu ya kasa kunne ya ji abinda kake yi ko ko shi ka kyalle shi ma ya fuskanci Allah ubangijin sa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da yaji suna daukaka ma juna da qira'a yace ayyuhan nas arbi'u ala anfusikum ku saurara akan ku sassauta mu kawo kanku innakum la tad'una asamma wala za'iba wanda kuke kira ba kurma bane ba wanda baya nan bane innakum tad'una sami'an qariba wanda kuke kira meji ne kuma wanda yake makusanci to saboda haka kun ga a cikin wannan yadda Allah ya sifanta annabi zakariya da zai kawo mana kissarsa har ya fadi yayaye addu'ar ya kunshi nuna mana ladabin abin da Allah yake so domin ya ambace shi ne a makamin yabo a gare shi yace yayin da ya kira ubangijinsa kira wanda yake a boye saboda haka har da Allah yana son haka kenan tunda Allah ya ambace shi a matsayin yabo to kuma gashi ma ya zo a bayyane a cikin alqur'ani ud'u rabbakum tadarruan wa khufya ku roki ubangijinku kuna masu kankan da kai kuna masu koyewar magana kuna masu koyewar zance to menene nida'in sa menene ya kira ubangijin nasa Allah ya ga mana da abin da ya kira ubangijin sa qala rabbi inni wa hana al'azmu minni yace ya ubangiji na rabbi asali rabbini to amma saboda yawan kiran da ake yi sai a shafe ya din daya daga cikin yanda almunada almudaf ila ya'il mutakallim akan yi nida'i da shi za ka iya cewa ya rabbi ya rabbiya ya rabba kuma za ka iya cewa ya rabbi da shakewar ya din ma'anarsa ai ya rabbi ya ubangiji na inni wahana al'azmu minni ni wahana al'azmu minni kashi yayi rauni daga gare ni yayi rauni a gare ni wato na samu girma ya zo min kashi na ba shi da ƙarfi wannan shi ɗabi'ar tsufa raunin kashi ɗabi'ar tsufa kenan raunin kashi saboda ka sau da yawa za ka ga waɗanda shekaru suka zo musu babban abin da ake ji musu tsoro haɗarin karaya karaya musamman kuma karaya da za ta faɗi ƙugu ya kare yawanci abin da yake yawan samun shi kenan shi yasa irin famfo din nan da ake alwala a ɗaga ƙafa sink in girma ya zo a guji yin wannan a yi maka dandamali ka zauna ka yi alwala a zaune a yi maka dandamali ka zauna saboda a lokacin nan kashi ya da abin da kake iyawa ba za ka san cewa ba za ka iya ba sai abin ya faru sai ka ce ashe to karka kai wannan ashe din sai sai tanadi tun wuri to da haka in za a yi maka banɗaki a yi maka dandamali in kuma za a yi maka dandamali ba ɗauko maka dutse a sanya maka kai alwalarka a zaune to domin sifar tsufa kenan wannan ishara ne ga tsufansa an yi cewa wannan a lokacin annabi zakariya ya ba mu shekara 100 baya a wata riwayar aka ce shekara 100 ba biyu amma dukkan ayyana wannan shekaru ne wannan yana daga cikin isra'iliyat bai zo a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai dai labaruka da Allah ya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana izini mu dauko daga bani isra'il to amma ma'anar shine wato tsufa ya zo mu sifa farko ta tsufa shine wahana al'azmu minni kashi yayi rauni a gare ni washta'ala ar-ra'su shayba kaina ya huru da furfura wato furfurar kamar wani wato wuta ce ta tashi a kan wannan farin yadda za ka ga kai ya zamanto fari fat bakin ji ya tafi ya huru da furfura wato furfura ta cika kaina wannan ita ce alama ta biyu ta tsufa ra'ayna al-ghawani al-shayba raha bi'aridi ko fa'arabna anni bil-hudud al-bawatir wato ƴan mata sai suka ga gefen kaina duk ya zamanto furfura sai suka so mu kawo da kai da kunduki mai kawar da kai ba wanda muke so ba a ɗabi'ar tsufa kenan furfura to ita kuma tana zuwa ne gargaɗi awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akum an-nadhir, ai mun rayar da ku shekarun da mai wa'azu zai wa'azu kuma mai gargadi ya zo muku, an ce mai gargadi din nan shine furfura. In kaga gashin ka ya canza, kaga da kai ne fa mai farin gashin nan, wataƙila har yawo za ka rinka yi da hotonka. Kun ga inda nake baƙin gashi, ka nuna kanta ka gan nufa, yayin da ake nuna maka kan cewar da ku kai ake mutuwar so, yanzu ga kowa ya gan ka ma ba a san ma kana yi ba, sai ka ce da fa haka nake. Wa sha'ala ra'su shayba, kuma kai ya huru da furfura. Wa lam akun bid'aika rabbi shaqiya, kuma ni ban kasance mai tabewa ba da roƙonka, wato na kanka cewa kai ne amsa min ne inna ruqa kana ni. To a cikin wannan Imam Shawkani yake cewa a cikin wannan malamai suka ce mustahabbi ne ga mutum a wajen addu'arsa ya hada tsakanin kankan da kai ga Allah da kuma ambaton ni'imomin Allah a gare shi, kamar yadda Annabi Zakariya yayi da yake inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba, wannan kankan da kai ga Allah ne, ka nuna rauninka Allah tsufa ya zo mu kashi ba karfi, kai bi ya zamanto mai furfura, wannan kyan da da kai min na bakin gashi yanzu ya tafi, kaga wannan ai kankan da kai ne, ka nuna kai ba kowa bane. Allah ya nuna maka karshen ka, ya nuna maka kai din nan kakkarfan nan, kai din nan da ake ganin ki ne, yanzu ka zamanto sai da ce abin nan sannu baba, yayin da kaji ana gaishe ka da sannu baba, to ka san cewar yanzu wato babu sa'annin ka, tafiya ta tafi. To kaga wannan khudu'i ne. To sannan walam akun bi du'aika rabbi shaqiya, an batun ni'imar Allah ne, ban kasance mai tafewa ba daga addu'arka, wato na riga na saba da cewa ina roƙa ka ne mun. To Allah yana kan kun ga Allah da ya zabi an ba gaya mana abin da Zakariya yayi dan mai dauki darasi ne, shi yasa malamai suka faɗi wannan fa'ida, yanda za ka roƙi Allah ka faɗi abin kaskantar da kai kuma ka faɗi ni'imar Allah, Allah na saba ina roƙa kana bani, na roƙa ka bani, in na nema kai mun ban taɓa jin na taɓe daga alaƙa da kai ba. To ka ambaci ni'imomin Allah, musamman kun ga shi Annabi Zakariya ai ganin ni'imar Allah yayi, sai ta tunatar da shi da ya ga Maryam yace anna laki hadha, ya ake kika samu wannan, qalat huwa min indillah, daga wajen Allah ne, inna Allaha yarzuqu man yasha'u bighayri hisab, Allah yana azurta wanda yaso ba tare da lissafi ba. Allah yace hunalika da'a Zakariya, to anan ne fa sai Zakariya yayi addu'a, ba wai anan take ba, wato da yaga wannan sai yayi addu'a, tunda kamar yanda waɗansu kamar yanda Ibn Ishaq ya aibato a cikin sirarsa, yana cewa Annabi Zakariya cikin dare ya tashi yayi addu'ar, shi yasa ma Allah yace ni da'an khafiya, kira wanda yayi a cikin dare, a cikin dare wanda ba wanda zai sani, gashi da daddare kuma a koyi. To sai ya ambaci ni'imar Allah a gare shi. Wa inni khiftu al-mawaliya min wara'i, kuma ni ina jin tsoron ƴaƴan dangi a bayana, wato ina jin tsoron abinda ƴaƴan dangi na za su zo su yi a bayana, waɗanda wato ƴaƴan dangi bi ma'ana ƴaƴan ƴan uwa, ina jin tsoron abinda za su yi, ya zamanto maimakon abinda muke a kai muka gada daga iyayenmu annabawa, ya zamanto su ba haka za su yi ba. Ina jin tsoron ya zamanto na bar baya na ba su da kyau. Fa habli min ladunka waliya, don haka ka bani majibinci daga gare ka, wato ka bani ɗa wanda yake magaji a gare ka. Inni khiftu mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati afira, kuma ga matata ta kasance bakarara ba ta haihuwa, afir wanda baya haihuwa, mace da namiji duk sifa ɗaya ne, ta ce imra'atun afir rajulun afir, wanda baya haihuwa, wato ma'ana wato mahaifarta ba za ta iya ɗaukan haihuwa ba. Shi yasa a can suratul anbiya ya ce fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya wa aslahna lahu zawja, muka gyara wato muka gyara matarsa gare shi, ta zaman to mahaifarta ta da ba ta iya daukan ciki ta zaman to tana daukan ciki to kaga duk wannan da ƙara hudu'i ne da fadan irin halin da yake ciki da tsananin bukatar sa yana bukatar da wanda yake zai kiyaye mirasul nubuwa gadan da suke na annabci da ilimi saboda haka yace Allah madaukakin sarki ya azurta shi da wato daga falalarsa milladunka daga gare ka waliya majibinci ne gado bai nemi da ba saboda ya san cewa da shi da matarsa sun kai shekarun da ba za su iya samun da ba ba za su iya samun da ba shi yasa sai yace ka bani wanda yake alwali majibinci to amma a cikin ne a cikin suratul anbiya wa zakariya idnada rabbahu rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin kaga shi ma bai fada cewa da yake so ba kaka kyale ni kadai kuma kai ne yana san dai magaji shi yasa yace wa anta khairul warithin kane mafi kyan wadanda suke cin gado to sai ya roki Allah ya bashi wato a magaji yace yarithuni wa yarithu min ali yaqub da zai gaje ni kuma yayi gado daga abin da ka sanya a cikin mutanen gidan annabi yaqub shine annabci da ilimi tunda dukkan annabawan bani isra'il daga zuriyar annabi yaqub ne duk wani annabi da yazo daga zuriyar annabi yaqub ne na bani isra'il to saboda haka ya roki annabci ga da mai gado a gare shi to wannan ba hujja bane na kan cewa annabawa suna gado domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna ma'ashiral anbiya mu taron annabawa la nura ba a cin gado mu ma tarakna sadaqa abinda muka bari sadaka ne to waɗansu shi suna hujja da wannan suke to ga annabi zakariya yace yana son yana roƙon Allah ya bashi mazda wanda zai gaje shi sannan ku ce a hadisi hadisi ya zo cewar sai da suna fatima ba za ta gaji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba saboda haka suke cewa shi yasa wai suke cewa ai watsi da duk hadisan nan saboda sun ci karo da alqur'ani ina cin karo da alqur'ani ina cin karo da alqur'ani ai gado ba wai gadon kuɗi ba ne Allah ya ce wa warisa sulaimanu dauda annabi sulaiman ya ci gadon annabi daud annabi sulaiman shine kai dan annabi daud shine kadai dan annabi daud ba shine saboda haka wannan gadon da yace gado ne na dukiya ba gadon dukiya bane gado ne na annabci da mulki yace gadon annabi sulaiman a cikin dukkan ƴaƴansa shi Allah ya ba mu mulki da albashi ilimi saboda haka gadon da ya nema gado na ilimi da annabci abinda ya nema kenan yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya kuma ya ubangiji na ka sanya shi zaman to radiya radiyan ay mardiya abin yarda a wajenka kuma abin yarda a wajen bayinka ya zaman to yardaje to kun ga addu'a ga yaya tun kafin Allah ya kawo su addu'a ga yaya ba kawai ka nemi yaya ba ka nemi wato yaya waɗanda suke masu albarka to kuma a cikin suratul ali imran ta bayyana abin da ya nema na waliyi din nan zuriya ya nema da ya nema rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibatan innaka sami'u du'a ya ubangiji na ka bani wato zuriya tayyiba mai tsarki da kyawa daga gare ka bai nemi zuriya ba sai da ya nemi tayyiba kyakkyawa kamar yadda annabi ibrahim shi ma yace rabbi habli min as-salihin Allah ka bani daga cikin salihai yarithuni wa yarithu waj'alhu rabbi radiya ya ubangiji na kuma ka sanya shi zamanto radiyan wato wanda yake abin yarda a wajenka wato abin yarda kuma a wajen bayin Allah to sai ai abin yarda fi akhlaqihi wa af'alihi a cikin dabi'unsa da ayyukansa kuma radiyan dai wato ka sanya shi radiyan mardiya ay mardiyan abin yarda fi akhlaqihi wa af'alihi a cikin dabi'unsa da ayyukansa kuma mardiyan tunda fa'il ne bi ma'ana fa'il da maf'ul kuma ka sanya shi radiyan ne yarda ay radiyan bi qada'ika wa qadarika, me yarda da da kaddara da hukuncinka. Kaga shi yasa shi ma annabi ya haya ya yarda da hukuncin Allah, aka kama shi aka kashe shi har yayi shahada. Kuma aka ce rajulan salihan tarda anhu, ya zamanto mutum salihi da kake yarda da shi, wato ya zamanto. Kuma wannan ishara ne a wani tafsirin Allah, wato waɗansu daga cikin malamai suka ce wannan ishara ne na cewa annabci ya roƙa masa ai kama wato ij'alhu nabiyyan kama ja'alta aba'ahu anbiya, ka sa shi annabi kamar yadda ka sanya iyayensa da kakanninsa suka zamanto annabawa. To wannan ita ce addu'ar da annabi Zakariya yayi, wanda Allah maɗaukakin sarki ya karantar da mu. A cikin wannan kun ga an karantar da mu ladabin addu'a, yayin da mutum zai roƙi Allah ka yi a ƙoye, shi ne ya fi sirri, kar ka bayyana ta inda yake akwai hikima a cikin bayyanawar, an shar'anta a bayyana. Sannan in ka tashi ka yi hudu'i, ka yi ƙanƙandar da kanka, ka faɗi abin da zai nuna gazawarka da kasawarka da rashin isarka a wajen Allah. Sannan kuma ka ambaci ni'imar Allah a gare ka. Sannan yayin da ka zo tambayar, ka yi tambaya ta abin da yake ya fi komai maslaha. Kaga da ya tambaya ɗin bai ce kawai Allah ka bani ɗa ba, sai ya sifanta ɗan da kan cewa ya zamanto ɗa ne wanda yake zai gaje shi, zai jibinci al'amarinsa, sannan kuma zai gaji wato ilimi da annabci, wanda yake shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ne gadon da ya fi komai. Innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman wa innama warrasul ilm, annabawa ba su bada gadon zinari da azurfa ba, sun bada gadon ilimi ne, wanda duk ya ɗauka ya samu wannan gadon ya samu rabo wanda yake cikakke. To ka gani ka faɗa, sannan kuma ya ce ya zamanto bawa, ya zamanto ɗa wanda yake yardajje abin yarda. To wannan ladabin addu'a ne da ake koyar da mu yayin da muka tashi, saboda haka masu sabon aure waɗanda har yanzu suna nan suna ta haihuwa, irin addu'o'in da za a rinƙa yi kenan wajen neman haihuwa, yaro tun kafin ya zo ake masa addu'a, sannan bayan ya zo a yi masa addu'a, sannan ma bayan an kai kuma lokacin hatta idza balaga ashuddahu, ka kai kuma can shekarunka na lokacin watakila ka riga ka kai cus ɗinka babu sauran haihuwa, to kuma sai ka tsaya kai ta musu addu'a, wa aslih li fi dhurriyyati, ka inganta su, ka kyautata su, ai kai daga shekara ɗan 40, to haka za a dawwama, za a dukufa wajen yi ma yara addu'a. Da haka al'umma take inganta, take gyaruwa, da haka ake maganin ɓarna, musamman ma mu yanzu zamaninmu wanda aka ɗaura ɗamarar yaƙi da ƴaƴanmu da zuriyarmu don a ɓata al'ummar tamu gabaki ɗaya. Kai in kaga irin abin da ake mana na yaɗa abubuwan maye, kwanaki wani waje da aka nuno a wata unguwa a cikin unguwanni na abin nan can gabashin Kano, irin haƙƙin ƙasa da 'yan Falastin suke don su tsira daga sharrin Isra'ila, waɗansu kuma haka suke haƙƙin ƙasa don su sanya kayan maye a ciki, ɗakuna suke a ƙarƙashin ƙasa suke ɓoye kayan maye, miyagun ƙwayoyi suke fitowa suna raba ma waɗanda yake abinda za su ci ma ya gagare su. Kuma su da suke kawowar su a ƙasashensu sun tsarkake ƙasashensu daga wannan fataucin don su kawo mana ne, saboda haka mu ake nema da mu lalace, saboda haka sai mun tashi tsaye wajen neman kariyar Allah da ya inganta mana zuriya, ya tsare su daga waɗannan masharranta. Allah ya kare mu da kariyarsu, Allah ya tsare mu da tsarinsa. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.